أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا تفسير منوات رمضان شكرا دبو تياد تريف دودة عشرين دبيو تجران منزون الله صلى الله عليه وسلم لغا قريم مكة زوا مدينة وان تجريد شكرا دبو بيو عشرين دين ميلادية ايو ان شاء الله ذامو يمدل سينغو مشاوكو كما مناتكين سورة النساء ajiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 103-102 kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 103 inda Ubangiji ta'ala yake cewa fa iza qadaytumus salata fadhkurullah
qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'iza tuma'nantum fa'aqimus salah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وبنجي تعالى فإذا قضيتم الصلاة إذا كنت كما صلى وتصلى صورو تجي مك بيان عند أكي أنت أو نياكي إذا كنت كما صلى فاذكروا الله كأنبتي الله قياما أتي وقعودا لكما أزوني وعلى جنوبكم da kuma idan kuna kan sasanninku wato shine a kunci ku yi ta ambaton Allah ta'ala saboda Allah ya baku nasara. Fa iza tama'anantum idan kuka nitsu tsoron ya tafi ba kuwa tsoron abokanin gaba da su afka muku fa qimus salah ku tsayi da sallah yanda take ku yi ta cikakkiya yanda aka saba yin ta kuma tsoro ya kau. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance wajiba akan mu'minai kuma sannan abun sanyawa lokaci. Anan Ubangiji ta'ala yana umurtan masu jihadi fi sabilillah idan suka gama sallah ta tsoro to su dinga ambaton Allah ta'ala a cikin dukkan halin da suke ciki, su ambace shi a zuciyansu, su ambace shi a harshensu saboda neman nasara a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma su ambace shi a lokacin da suke kwance ko suke zaune ko suke wato a cikin dukkan halin da suke ciki su dawwamar da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, dinga cewa la ilaha illallah, suna cewa Allahu akbar, suna addu'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara musamman ma a halin yaƙi din a lokacin da suke yaƙi tsakaninsu da kafirai. ambaton Allah kan kawo nasarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya ce fadhkuruni azkurukum in kun ambace ni zan ambace ku to kaga Allah ta'ala kenan zai zama yana sani da kai kuma zai taimake ka a halin da kake ciki wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal ce wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun idan kuka haɗu da jama'a a wajen yaƙi fasbutu ku tabbata kada ku gudu har ku juya baya kuma ku ambaci Allah da yawa domin ku samu rabo wato ku samu nasara daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan zikirin Allah yakan sa mutum ya samu nasara a cikin dukkan al'amarinsa ya zama koyaushe kana ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga kana tare da Allah a koyaushe kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wani la yazalu lisanuka raqaba min zikrillah kada harshen kai gushe yana mai tanye saboda ambaton Allah wato koyaushe harshenka akwai yawo saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kake yi wasu malaman suka ce ma'anar wannan ayan idan kuka gama sallah a gidan inda ake yin yaki kuma sai ya zamana sallan ba za ku iya yin ta a yanda kuke so ba to fadhkurullaha qiyama in za ku iya yi a tsaye ku yi ta ko da mutum shi kaɗai ne domin wani lokacin sallan jam'in takan gagara ma a wurin yaki ne a ne ne a yaba jama'an biyu ma ba zai yiwu ba gashi nan yaki ana yi duka ko ta ina saboda haka kenan kowa zai sallansa shi kaɗai to idan kai kaɗai ɗin ne ko kowa zai shi kaɗai ku yi a tsaye idan za ku iya idan ko ba za ku yi a tsaye ba to ku yi a zaune shi ne ma'anan waqu'udan kenan idan ba za ku iya ba kuma ku yi a kwance to kamar a ce mutum ya ji rauni ta inda ba zai iya ma yi a tsaye ba to ko a zaune zai yi sallan ko da ma a kwance ne zai iya yin sallan kamar yadda manzon Allah ya ga Imran ibn Hussein lokacin da ya je gaishe shi yake ga yanayin da Basur ya kwantar da shi ya zai yi sallah sai manzon Allah ya ce masa salli qa'iman fa in lam tastadi fa qa'idan fa in lam tastadi fa ala janbi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a kwance saboda ai sallah ita ma zikirin Allah ne so da haka kenan ka ambaci Allah a tsaye a kwance a zaune ma'ana kai sallah a tsaye ko a zaune ko a kwance gurgudun yanda za ka iya idan ba za ka iya a tsaye ba to kai ta a zaune amma asalin sallah shi ne a yi ta a tsaye saboda Ubangiji ta ce wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku tsaya ku sallah a tsaye kuna ainihin wato masu shiru to gurgudun yanda za ka iya gurgudun yanda za ka yi ta a cikin suratul baqara Ubangiji ta ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan tsoron ya kai tsoro ba maganan a tsaye ko a zaune ba ku yi sallah din ko da kuna halin tafiya ne shine ma'anan farijalan mashin kuna tafiya kuna sallah kana kai hari kana sallah sannan aw rukbanan ko kuma kuna kan abun hawanku ku yi sallah din wato a halin yaki an halatta mutum ya yi sallan farilla akan dokinsa ko akan raƙuminsa ko akan wani abun hawansa amma in ba a yaƙi ba ai baya halatta ka sallah akan abun hawa wato akan doki yanda ba za ka iya ruku'u da sujada ba sai dai a halin lalura domin nafila ne matafi yake yi a abun nan akan dokinsa ko akan abun hawansa ko da babu lalura amma sallan farilla dole sai ka sauka amma idan yaƙi tsoro ya kai tsoro ba maganar sauka sai ka sallan haka kana mai nuni ko kuma kana kan mota aka ki a tsaya kuma rana za ta fadi ba kai sallar la'asar ba sai kai a cikin motar ka zame maka lalura ko kana jirgin sama sai kai ta a saman jirgin sama din babu wani matsala a ciki to Ubangiji ta lati don tsoron ya kai tsoro ko da kuna halin tafiya ku yi sallah din ko kuna kan abun hawa ko da ma kuna halin dukkan kafurai musayifi na kenan kuna wannan kafiri na ka maka takobi kai ma kana ka masa kuma kana sallah sallan a zuciyanka kake yi kace yanzu kana kira'a gashi kai ruku'u ka dago ka sujada ka dago ka zauna duk dai wannan zaka yi shi har ka gama kana yaki mutaqi ne ko kuna koran kafirai ko ana koran ku duka kuna ainihin wato sallah wannan shi yake nuna maka muhimmancin sallah cewa babu yanda za a yi a tabbata ba a dauke maka ita ba matakar kana cikin hayyacinka in ka ga an dauke maka ita baka cikin hayyacinka ne kawai baka san me kake yi ba balantana wanda yake kwanciya kan gadon asibiti zai yi sallah in ba zai alwala ba yayi ta ba alwalan ko ya ce mama in ba ba zai iya alwala ba zai iya mama ba yayi ba alwala ba ce mama kuma ba dole sai ya fuskanci alqibla ba in bai yi fuskanci alqibla ba in bai yi ta a zaune ba ma yayi a kwance ina nuni da kansa in kan zai motsa ba ya nuna da idon sa kawai da gefen sa kawai gashi nan yayi ruku yana kitse idon sa yayi ruku ya tago ya zauna har ya sallame in duk ya gagara yayi ta a zuciyarsa kawai dan bashi kama lokacin sallah yayi sai yayi ta a zuciyarsa kawai in ya gama yace na gama matikar yana cikin hayyacinsa ba dauke masa sallah ba sai dai idan ba cikin hayyacinsa to wannan kuma ko yayi ta ma aibi san bene ne ba ubangiji ta lace wa idza ma'anantum idan kuka nitsu fatimu sallah bai da sallah yanda aka saba yinta nitsuwan shine nitsuwar rai daga tsoro ya zama babu wani tsoro na kafirai akan ku amma a ce kuna gida ko kuna halin tafiya to ku yi sallah da rukunninta da wajibabbunta da siffofin da irin yadda aka ce a yi ta idan kasaru ne halin tafiya raka'a biyu idan halin zaman gida ne ku yi raka'a hudu wacce ake wa kasaru so da haka kenan wato kuma wata ka'ida ne fiqhiyya idza daqa al'amru tasaa wa idza tasaa daqa idan al'amari ya kunci sai a yalwata maka idan akwai hali na tsoro da tashin hankali na yaki to ko taya ma kai sallah idan kuma tsoron ya gushe kuma dole kai ta yanda da ake yin ta in kai ta a wancan halin ko a irin wancan siffan Allah ta'ala bai zai kai sallah ba idan baka da lafiya sai kai sallah duk yanda ta kama in ka samu sauki kuma ba a yadda kai irin wancan sallah ba Allah bai zai kai ta ba sai dai kai ta irin wacce aka saba yi wanda lafiyayye yake yi a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبنجي تعالى يتي كيكاي صلولي غدا بيار دينن كويسو akan lokacin su da rukunnan su da wajibabbun su irin yanda ake son ayi su kuma ku kiyaye sallah madaukakiya ita ce sallar al'asar da muhimmancin ta ku kiyaye ta ku dinga yin ta akan jam'i ku kula da ita sosai Allah ta'ala yake ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru ba a magana a sallah sannan in kun ji tsoro tsoro yayi tsanani ko a halin tafiyan za ku iya yin sallah ko kuna kan abun hawan ku za ku iya yin sallah kuma idan kun samu nitsuwa ubangiji ta lati ku ambaci Allah kamar yanda ya san da ku abin da ba ku sani ba wato ku yi sallan anje a yanayin yanda ake yin ta in kun samu nitsuwa babu tsoro a tare da ku sai ubangiji ta lati inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance wajiba ce akan mu'minai kuma abun sanyawa lokaci sallah ta daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ba a dauke maka ita matakan kana cikin hayyacinka kuma musuluncin ka bai zai cika ba dole sai da sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafirai kuma inda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man taraka ha faqad kafar duk wanda ya batta ya kafurta hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi daud ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsu salawatin كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لن يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة من ذلك ما يتي قلوا لي قدابير أزهل لأسر المغربة إن شاء الله وبنجي تعالى يا وجب تاسو أقم لا ينسى duk wanda ya yi su bai walakanta komai a cikinsu bai zo da su yanda ake so Allah ya ɗauki alƙawarin zai shigar da shi aljanna wannan ko bai wayannan sallolin ba ba yi da alƙawari a wurin Allah Allah ga dama ya azabtar da shi ko kuma ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna saboda haka sallah wajiba ce akan kowa da kowa dole ya yi ta kuma idan baka yi ta ba baka da wani uzuri a wajen Allah ta'ala kuma ita ce farko abin da za a maka hisabi ranar alkiyama in ka karbu za a duba sauran ayyukan in ba ta karbu ba kuma za a mayar maka ita da sauran ayyukan ma gaba daya to ba abin da musulmi zai kula da shi bayan imaninsa kamar sallah ita ce azamul ibadat man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha faqad hadama ad-din duk wanda ya daidai ta tsaye da addini wanda ya walakanta ya rusa addini kuma idan za ka yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita kar ka je kai ta babu nitsuwa idan kai ta babu nitsuwa Allah ta'ala bai zai karbe ta ba don wani yayi irin wannan sallan ba tare da nitsuwa ba da yayi ruku'u sai dago yana kai sujjadansa goshinsa zai tsago ya sake komawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba ce ce bai iya ba ka koya masa sallah me nitsuwa bude sai ka sa nitsuwa a cikin sallah ka in kai ruku'u sai ka ji sukan ka dago in ka dago sai ka daidaita ka tafi sujjada sai sujjada sai ka sujjada sai ka ji sukan ka dago gama sallan ka a haka ita ce irin sallan da Allah yake karba kuma ya zo a hadisi idan mutum yayi sallah kup kup yayi ta cikin sauri babu nitsuwa ya walakanta ta za a dunkule sallan kamar tsumma sai a jefa ta akan tsanta sai sallan ta ce dayya'aka Allah kama dayya'atani idan an jefe shi da ita ta buji fiskansa sallan ta ce Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni zaka dole ne ka nitsu yi ta yadda aka koyar da ita addinin musulunci sannan sallah mawqutan abun sawa lokaci ne abun sanyawa lokaci ne a duk lokacin da kaga dama zaka yi sallah ba in kai ta kafin lokacin Allah bai karba ba kuma ba a yadda kai bari sai lokaci ya shige kai ba nan ma kai babban laifi Allah ta'ala ya sanya mata lokaci kamar yadda Allah ta'ala ya kai salata duluki shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka sai da sallah idan rana ta karkata sai ka yamma kaga azza da al-asr kenan da kuma in dare yayi magariba da isha da lokacin da al-fajr yake fitowa shine sallan asuba a lokacin mala'iku suna zuwa su yi canjin aiki da wa'inda suka kwana suka duka ka bibi lokutan sallah ka tabbatar da kafin ka kowace sallah lokacin ta yayi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da yadda ake sallah hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah dangane da lokutan sallah ya ce yaushe ne ne abunan yaya ake sallah me lokutan sallah yake to kai sallah da tare da mu kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi kwana biyu sallan farko da azhar aka yi ta a farkon lokacin da rana ta zawali aka yi la azhar la asar a farkon lokacin da yino abu ya karko wani abu magariba da rana ta fadi isha shafaqi ya bace asuba kuma lokacin da alfijir ya fito daga ranan farko kenan farkon kowace sallah kowane lokaci washe gari sai manzo Allah ya bari bi azhar ba sai inuwar mutum ta kai tsawon sa la'asar kuma inuwan kowane abu ya kai rubin sa biyu yanin ka biyu magariba lokacin da wato shafaqi ya kusan fitowa bayan rana ta fadi amma shafaqi ya kusan fitowa an dan jata azala isha kuma san da dare wato kashi ɗaya cikin uku na dare tafi kusan karfe 10 kenan kafin aka yi sallan isha asuba kuma san da gari yayi haske amma rana ba ta fito ba manzo Allah ya ce ina wanda ya tambaya dangane da lokutan sallah yace gani yace to ma baina hazaini waqtun abin da ke tsakanin wannan shine lokacin sallan ku saboda haka kenan kowace sallah tana da farkon lokacin ta na muhtari kuma tana da ƙarshen lokacin ta na muhtari amma abin da aka fi so shine kai a farkon lokacin don an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul amali afdal wani aiki ne fi sayti as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin ta ina da kai kake farkon lokacin ta wa alam bi anna afdal at-ta'ati salatuna fi awwal al-awqat ina da kai mafi fitina sallah a farkon lokaci sai dai isha isha kan an fi son a jinkirta ta ita dan ja kuma manzo Allah sallallahu alaihi har kusan 12 ne dire ya kusan rabawa ko ya riba ma ya fito sallar isha yake lokacin da ya kamata ayi ta ba don kar i matsa al'umma ta ba sannan sai kuma azhar lokacin garjin rana lokacin da rana ta yi tsananin zafi nan kuma ana son dan sanya ya ta kadan jinkirta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdu bi sala fa inna shiddatal har min fahi jahannam ku sanya ya sallah domin tsananin zafi numfashin wutan jahannama ne to lokacin da zafi ya tsanani a dan jinkirta sallan azhar kadan kar ayi ta a farkon lokacin ta kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da lokacin sallan kana hadisi ya tabbata sunan abi daud hadisi nan ta ce daga abdullahi bin abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo ya mi limanci ya nuna mi lokutan da ake sallah shi ma kan ya karantar inda mala'ika jibril ya karantar da shi mala'ika jibril ya zo ya same shi a dakin kaba sau biyu ya masa sallan azhar lokacin da rana ta yi zawali la'asar lokacin da inuwan abu ya kai daidai tsawon sa magariba lokacin da wato mai azumi yake shan ruwa shine lokacin da rana ta fadi isha kuma lokacin da shafaqi ya bace wato wannan jaje jaje na yamman nan aka neme shi aka rasa wurin yayi duhu yace asuba kuma lokacin da ya haramta mai suhur yace abinci ko mai azumi yace abinci kaga lokacin da asiri yake sokina to da gari ya waye sai saki dawa ya masa limanci sai masa azza lokacin da inuwan abu ya kai tsawon sa la'asar kuma sai da inuwan kowane abu ya ninka sannan magariba kuma sai yayi ta a lokacin da wato rana ta fadi anan bai canja ba lokacin da rana ta fadi na ranan farko rana ta biyu ma lokacin da rana ta fadi sai malikiya suka ce magariba lokacin ta kwaya ce ne kawai ba ta da wani muhtari da zarar rana ta fadi in an yi shikenan muhtarin ta ya shige amma dan cewa fi inganci tana da shi saboda wancan hadisi da manzo sama ya dan jinkirta a kwana na biyu da yi sallar magariba ba san da shafaki ya kusan bacewa sannan sallan isha kuma ya bari sai sulufin dare kashi daya cikin uku ya tafi na dare sannan mala'ika juri ya zo su kai sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asuba kuma san da wato gari yayi haske sannan ya mata sallah sannan sai ya ce masa ya Muhammad hadha waqtu al-anbiya'i min qablik wal waqtu ma baina hadhain al-waqtayn sai ya rasulullah ya Muhammad wannan shine lokacin da annabawa suke sallah lokacin sallah shine tsakanin lokuta guda biyu nan da nazo na maka sallah kaga kowace sallah tana da lokaci guda biyu kenan abinda ke wajibi ka tabbatar da cewa lokacin sallah yayi idan ba za ka iya duba rana ka gane ta yi zawali ta karkata ko inuwanka ya kai tsawon ka ko ya yi tsawon ka biyu ko kuma a rana ta fadi ko kuma shafaki ya bace ko asiri ya fito ba za ka iya ganewa ba ko ba ka iya dubawa sai ka yi amfani da takawimi shine kalanda mai nuna lokutan sallah wannan kalanda mai nuna lokutan sallah nan ana yin ta ne da ilimin falaki kuma dukkan malamai sun yi ijma'i ya halatta a yi amfani da ilimin hisabi wajen gano lokutan sallah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ma yace bi ijma'il muslimin duk musulmi sun yi ijma'i da wannan saboda haka wa'annan takawimi na kalanda da ake bamu magariba rana za ta fadi karfe kaza da minti kaza isha za ta shiga karfe kaza da minti kaza asuba minti kaza karfe kaza minti kaza azhara ka la'asar haka ya halatta yi amfani da shi kuma yanzu an ci gaba ma ana iya sawa a waya ta dinga canjawa da kanta ya dinga canjawa da kansa ya halatta kai aiki da shi idan kana shakkan cewa ba daidai bane don Allah lokacin da aka ce maka rana za ta fadi nan kafin ta fadi da minti goma ka fita bayan gari ka je can wani saman tudu ko saman dutse ne ka je ka tsaya ka gani daidai wannan lokacin rana za ta fadi ko ba ta fadi ba daidai wannan lokacin zaka ga rana ta fadi ka daina ganin ka fita bayan gari ka gani cikin gari gidaje ko benaye ko bishiyoyi suna hana ka kallo kaga daidai lokacin rana ta fadi wannan shi yake nuna a cikin sauran lokutan ma haka ne saboda haka ilimi ne wanda ana amfani da shi a irin waɗannan wato ainihin mas'aloli kuma ya halatta ayi amfani da shi shi yasa duk duniya ma kusan da haka ake ko ne masallaci duk inda kaje kasashen duniya akwai wannan takawimi ne nuna cewa lokacin sallah yayi ga lokacin kitun alfijir ga lokacin azhar la'asar maghriba isha lokacin da za a yi sallan asuba duk ana ga lokacin da rana za ta fito kuma sai kaga daidai wannan lokacin ranar din ta fito ko ina haka ake amfani da shi a duniya amma har yanzu mutane mu akwai wanda ba su yadda da wannan ba kwata-kwata za ka mutum ya ci shan ruwa bayan alfijir ya fito ya yi ta shan ruwa yana shan ruwa bayan an haramta ta sahur lokacin isha bai bai je tankara sallan isha dinsa alhalin ga time din da aka ajiye lokacin isha idan ya yi kacce ba shi sai ta yi shafaƙi aka ce to ka gane shafaƙin ya bace ne sai ya za ka duba gari duk haske duk wutar lantarki in ka duba yamma ma ai hasken wutar lantarki za ka gani ba wai za ka ga hasken yamman ba ne ba sai ka gane jajen ya tafi ko bai tafi ba kaga sai ka yi amfani da wannan takawimi in kuma kana so da kanka ka duba to ka koma bayan gari amma ba a cikin gari ba in gari kan ba za ka gane ba yasa yake da wa'annan abubuwan ba mu da iskali a kansa to ubangiji ta halatta wala tahinu
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
وبنجي سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku yi rauni wajen neman mutanen nan wato kada ko kun sha wahala a wajen wannan yaƙi to kuma nan gaba kuma ku yi rauni wajen neman su a gurza yaƙin kada ku yi haka domin yaki shi haka yake wata ran ku yi nasara wata ran kuma ku sha wahala wala tahinu fi tigha'il qaumi kar ku sha wahala wajen wato kar ku yi rauni wajen neman kafir in takunu ta'lamuna idan kun kasance kuna jin radadi a lokacin da suke dukan ku ko bayan sun fice ku fa innahum ya'lamuna ai su ma suna jin radadin dukan da kuka musu kama ta'lamuna kamar yadda kuke jin radadin wa tarjuna min Allah kuna kaunan wani abu a wajen Allah shine rahmar Allah da lada da nasara ma la yarjun wanda su ko ba su tsammanin wannan wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne wato anan ubangiji ta'ala yana zaburar da bayinsa cewa kada su yi rauni wajen yakan kafurai idan ka ji ciwo a wancan yaki ko ka ji radadi a can ka samu matsala a can to su ma fa ka suke fama da shi inda kake jin radadin haka kake jin radadin kuma kun yi tarayya da su wajen jin radadi da wajen wahala amma kun bambanta da su cewa kai aljanna kake nema kana neman lada a wajen Allah da yardan Allah da nasara da aljanna wanda Allah ya maka alƙawarin ta su kuwa ba su tsammanin komai a wajen Ubangiji ta da kaga in ko haka ne kai ne ya kamata karka ji tsoro karka ja da baya saboda akwai abin da kake tsammani wanda su ba sa tsammanin sa a cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta ala ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhum mithlu fatilka wa tilka alayamu nudawiluha bayna an-nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وبنجي تعالى كذا كيروني كذا كما كدامو كي بين تكين أبن دي فارو دكو أبايا كوني ما أو كاكا إن دي كون كسان تي مميني الله سيات أو كاكو أخم ثوران كافر أنا كما يا فارو من ذا لسا سنما دا لو كتن سكي مكة ين كتني سنة طورة تي نشيد صحبانزا سوك الهجرة سوك الرمس مكة ما سوك داو مدينة amma tafiya na tafiya ana yaki sai ya zama su ne madaukaka sai kafiran nan aka kiyaye su gaba daya suka ji tsoro musulmi suka zama su ne abun tsoro aka kwace cikin makka ma da yaki gaba daya aka fatattake su a yakin azab da badar da sauransu to kaga Allah ta'ala ne ya rarrashe su yake kasfirauni kasu damu kuma su ne madaukaka in dai sun kasance mu'mini idan matakar mun rike imanin mu to kuma muna nan daram akan karfinmu da daukar da Ubangiji ta'ala ya bamu Allah ta'ala ce idan ma rauni ya same ku a yakin Uhud to ai su ma sun samu irin wannan raunin a yakin Badar ba kun musu kata-kata a yakin Badar ba idan sun zo sun raunata ku a yakin Uhud to ai da can kun musu su ma watikal ayyamu nudawidu ha bainan nas kwanaki ne Allah ya ce muna juya su a tsakanin mutane yawmul laka wa yawmul alayk wata ranka yi nasara wata yi nasara akan ka alharbu sijal shi yaƙi yawo yake yi kewayawa yake yi to inda za a ce kullum ayi nasara don Allah munafukai ma ba za su shiga addini na mu ba za su je ayi yaƙin da su ba za su je ayi to ai shine Allah ta'ala ya ce wali ya'lam Allahu allazina amanu don Allah ya bambance su waye masu imani gano mu'mine ma su gane Allah ya riga san cikin amma mu'mine su gane su wane ne masu imani a cikin ku in yakin kullun dadi ne ai marasa imani ma za su ji yanzu idan a cikin kai din nan mawadaci ne ko mai mulki ne Allah zaka gane abokin gaban ka ne ma yana da wuya kowa zai zo naka ne kowa naka ne saboda me saboda kana bayarwa kana da shi kana da wani matsayi amma sai ran da masifa ta same ka to nan ne zaka gane su waye naka su waye ba naka ba sai ga duk za a tarwaje da farko kan za a zo yuhu daga bayan abu ya nisa sai kaga haka kawai za a barka shi وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبة قليل ما ماكن يوم ينقوى الوقتين أبو كنين أرزكي لوقتين ذاك اللي تفاصوا واني ناواني إن كان حال وداتا كان حال اللافية كان حال ملك كان حال جن تائد والولا وانا قوانا كني أما إجن بلائي يزوكما كان يميسو كريساس إن كتن سناني ذاك كاني نجسكيين كنان كاني لأزا to yakin nan da za a ce kowane yakin in an je za a ci riba ne za a ci nasara ne a ɗebo ganima a zo a riba a ci nasara a can a ɗebo ganima a riba ai munafukan ma wasu sai su je su shiga yaki domin su samu me don su samu ganima to kaga amma idan aka je wani yakin sai ya zama wahala aka sha kuma babu ganima to kaga in za a tafi na gaban ko munafikai sai su tsaya da ba saboda tsoron kar a je a sha wahala ba a samu ganima ba amma shi imani kuma dama ba wannan ne a gaban sa ba lahira ce a gaban sa so yake ma yayi shahada ya tafi aljanna saboda haka ba abun duniyar ne a gaban sa ba in ya same shi shikenan bai samu ba ma ba shine gaban sa ba abun da ke gaban sa shine yayi jihadi dan daukaka addinin Allah ya samu yardan Allah yasa Allah ta'ala yake yana yin haka ya jarrabi mu'mini a wajen jihadi domin a bambance kwaya da tsakuwa su wane ne mu'minai su wane ne wanda ba mu'minai ba wanda suka shiga rigar musulunci sannan kuma don Allah ta'ala ya samar da shahidai a cikin musulman don a samu shahada shahada abu ne mai daraja abu ne mai daraja kurai da gaske don karrama ka da za a yi ba na wasa ba ne shine har shahidi yake burin ya dawo ya mutu har sau ɗari ma saboda karrama wanda ya gani lokacin da ake ɗaukar ransa Allah ta'ala ya ce kar a ce masa ya mutu yana cikin wata rayuwa ta musamman to idan ba a kashe musulmin a wajen jihadin ta ya za a yi a samu shahadan ba za a samu ba to shahidai ko suna da daraja annabawa ne kawai suka fi su annabawa da siddiqai su ne suke gaban shahidai kamar da ubangiji ta'ala ce wa man yuti Allahu wa rasula fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulai ka rafika to da haka kenan kaga idan babu wahala a yaki ai ba za a samu shahada ba shahadan kuma abu ne wanda yake mai daraja wanda musulmi suke neman sa Allah ta'ala ya ce baya son azzalumai ko da ba su nasara akan musulmi ba wai kuma yana son su bane a'a don ya yawaita ladan musulmin ne a samu shahidi a cikin su sannan kuma a fitar da su waye munafukai nan gaba za su ji wato ainihin tsoron zuwa saboda haka ubangiji ta'ala ya kaddara yaki wata ran za a sha wahala saboda hikima irin tasa don a bambance mu'minai da kuma waɗanda wato ainihin suke munafukai sun shiga rigar musulunci ne amma Allah ta'ala kan yayi wa mu'minai alƙawari ko nasara ko shahada idan nasaran ma ka samu lada ne in shahadan ka samu aljanna ce kai tsaye ko tambayan kabari ba za a maka ba manzon sama ya ce ai walƙiya da ka gani na tukuba kawai sun ishe ka ba sai mala'iku sun saka a gaba suna maka tambaya ba aljanna kawai za ka tafi Allah ta'ala ya azurta mu da shahada ubangiji ta'ala ya ce inna anzalna ilaykal kitaba
inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lilkha'inina khasima wastaghfirillah إن الله كان غفورا رحيما
وبنجي سالاتي إنا أنزلنا إليك الكتاب أبز من سوكر مكاد القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق دا قسياه لتاكم بين الناس دونك يكون تكاني متاني بما أراك الله دا أبون دا الله يسندك دا أبون دا الله ينونا مكانك قسياه كي يكون تي da abun da Allah ya sanar da kai na gaskiya kar ka ji abun da wani yake so wala takun lil kha'inina khasima kar ka zama mai kare masu ha'inci mai taya masu ha'inci fada ka kare su kada kai haka ka ji gaskiya kawai ya zama gaskiyan kawai ita ne za ka yi wa hukunci ba ruwanka da wani ne ya kawo kara ko wani ne aka kawo kara ko kuma a wani ya fi zama alamun mutumin kirki akan wani ka ba mai alama alaman kirki gaskiya a'a a bincika a tabbatar da gaskiyan a ba mai gaskiya gaskiyansa wanda bai da gaskiya kuma a bashi rashin gaskiyansa shi alƙalanci sai an yi bincike ba surar mutum ake dubawa shi yasa wani yake wala takun bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'un fajrun kadhubun kar ka yi kunci da farkon ka ga mutum a ai alfijir ma wani yake fitowa na farko na ƙarya ne sai daga baya na gaskiyan yake fitowa sai ka ga dan haske ta sai ka ga kuma duhu ya zo sai abun ba wannan alfijir din bane na gaskiya in haske ya bayyana haka zai ta yi har rana ta fito to idan ka ga mutum karka masa hukunci ka ce mutumin kirki ne sai ka bincika ka tabbatar tukun haka ne don ya dan nuna alama kila munafurci ne la tamda hamnan ra'am hatta tujarribahu wa la tadhammanahu min ghairi tajribi karka yi mutum sai ka jarraba shi karka zage shi ka kushe shi ka ce mutumin banza ne nan ma sai ka jarraba shi zai yiwa kuma ya fito da wata irin fita sai ka dauka ga ba mutumin kirki bane kuma ko mutumin kirki ne to anan ubangiji ta'ala yana gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya daure wa masu ha'inci gindi wato ya kare su ya ba su gaskiya kuma alhalin ba su da gaskiya. To manzo Allah sai kuma zai yi haka ne ko da yayi sai dai akan kuskure tunda sai san gaibu ba abun da ya bayyana masa na gaskiya wane ne mai gaskiya sai san gaibu ba a sai wane ba da gaskiya kuma gaskiyan na bayyana masa zai bar wancan abu. To amma wannan ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Idan an ce manzo Allah sai kar ya zama mai kare mahainta a wajen shari'a to ballantana kai kenan, kar ka zama lauya mai kare ƙarya, Allah sai ya tambaye ka ranar alkiyama. Kar ka zama alƙali mai kare ƙarya saboda alhaji wane ne ya kawo shari'a, ko don ya kawo maka abu kaza, ko don shi wane ne, sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama. Ko an baka kuɗi a matsayin ka na lauya ka je kana kare ƙarya mutum da bai da gaskiya, ka ce shi ne mai gaskiya a je a cuci mai gaskiya. Idan ka yi wannan to gidan ba ɗaya ba ne, akwai lahira, Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas saboda saukan wannan ra'ayin, yace wasu mutane daga cikin ansarawa wato sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙi tare da shi a wasu daga cikin yaƙoƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka sace wa wani sulkensa wato rigan yaƙi kenan, sai aka sace masa. Da aka sace sai aka tomi wani mutum daga cikin ansarawan, ana ganin kamar shi ne ya yi wannan sata ɗin, shikenan sai aka zo wato sai shi mai wannan rigan sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wannan sulkin, sai ce ai da Umatu bin Ubayrik ya saci rigansa, wato ya saci sulkinsa, sunan mutum da ake tuhuman kenan. Sai manzon Allah to sai da aka kawo wannan ƙaran, shi ɓarawon wanda ya saci rigan da ya ji haka sai je jefa wannan rigan yakin a gidan wani wanda ba shi ya saci ta ba. Saboda idan an zo ana nema kaga za a ce me babu ainihin abun nan, babu rigan a tare da shi. Saboda haka idan aka zo ana bincike aka ce ai taji, sai a je a same ta a gidan wani wanda shi bai satan ba. To da aka zo aka yi haka, sai shi wanda ya je ɓoye rigan shi ɓarawon sai zo ya ga ‘yan uwan sai ce ai taji na ɓoye ta gidan wani. Saboda haka mu je mu ga manzo Allah sai sama cewa fa ba mu muka yi satan nan ba, wane ba shi ya ɗauki wannan sulkin yaƙin ba. Shikenan suka tafi wajen manzo Allah sai suka gaya masa ai wane kam ba shi ya ɗauka ba, suka yabe shi suka ce ai wane mutumin kirki ne, Umatu bin Ubayrik ai mutumin kirki ne, wannan zai ɗau rigan yaƙi ne, ba zai saci rigan yaƙi ba. Suka ce yabonsa saboda ko da za a ce ai taji a taje gidansa ba za a samu ba. Shikenan ƙarshe sai su lankaya wani sai a je a taje gidan wancan sai a je a same ta. Saboda haka da suka gaya manzon Allah sai suka sama wannan, sai maganan nan sai ta kama hankalin manzon Allah sai suka ɗauka cewa lallai haka ne maganan nan take. Saboda haka sai kubutar da shi ta kai wannan wani bai ɗauki rigan nan ba, bai ɗauki sulkin yaƙin nan ba, ba shi ne ɓarawon ba, domin mutanensa sun zo sun faɗi alkhairi a kansa. To kaga manzo Allah bai san gaibu ba ne, to shi ne Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan ra'ayin. Allah ta'ala ya ce masa wala takun lil kha'inina khasima, karka kare maha'inta. Wannan ma'ana kenan wannan wa'innan mutane maha'inta ne, da duma da jama'ansa ƙarya suke yi, tsuma ne ya saci wannan rigan. Saboda haka maha'inta ne, ba gaskiya suka yi ba, abinda suka faɗa ba gaskiya ba ne, su ne ɓarayin ka kare su. To kaga wannan shi ne idan an zo an yaba maka mutum, aka zo aka yaba maka shi, kar ka yi hukunci da zaran an yaba maka shi. Zai iya yiwuwa kuma ya zama ba haka ba ne, idan in ja akun fasiku fi naba'in fatabayyanu, kullum so ake kai bincike. Shi ya sa manzo Allah sai sama wataran ya ji ana jayayya a ƙofar gidansa, wannan na faɗa sun kawo masa ƙara. To da ya fito sai ya ce ala inna ma ana basharun fa innakum taqtasimuna ladayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u wa man qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fa inna ma aqta'u lahu qiyatan min an-nar falyakhudha aw yadharha. Manzo Allah ya ce za ku zo, ni fa ku sani ni mutum ne, ba mala'ika ba ne, ni ba Allah ba ne, ban san gaibu ba, ni mutum ne, wataƙila kuma kuna zuwa kuna kawo mini kara, wannan ya ce wani ya min kaza, wannan ya ce ni da gaskiya, wannan ya ce ni da gaskiya. Manzo Allah ya ce wataƙila ɗaya daga cikinku ya zama ya fi zaƙin baki wajen kawo hujja, ya fi iya magana, don ko kotu aka je wani wallahi ba iya bayyanar da hujjojinsa, kuma yana da gaskiya amma ba zai iya bayyana da hujjojinsa ba, sai ya haɗa da lauya. Sai ya ce wataƙila wani ya zama ya fi zaƙin baki ya iya bayyana da hujjoji, ɗayan kuma bai iya ba. sai in karbi dalilansa na masa hukunci a bisa gurgurdun abun da naji a yanda ba da hujjoji shine mai gaskiya. Manzo sun ayace to ku sani duk wanda na dauki haƙƙin wani na bashi to na dauki yanki ne na wutar jahannama na bashi ko ya karba ko ya bari. To da haka hukuncin alƙali baya halatta halal. Baya haramta baya halatta haram. Idan alƙali ya hukunce baka ku ba yana nufin cewa ya zama halal a wurin ka ba, a'a yana nan a haramun dinsa. Saka sai in kana da gaskiya ne zai zame maka halal, amma in baka da gaskiya ba halal bane. Sai Ubangiji Ta'ala ya ce wastaghfirullah, ka nemi gafaran Ubangiji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wato yunkurin da zai kare wancan mutum mara gaskiyan nan a rashin sani shi ma sai aka ce nemi gafaran Allah, ballantana kana sani kuma ka ce zaka je ka kare mai kariya. Inna Allaha kana ghafurar rahima, Allah mai gafara ne mai jin kai ne, ya yafe maka kuma ya tausaya maka. Amma kaga kenan dukkan wanda ya gangance je kare makaryaci to bai da wata hujja wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai Allah Ta'ala ya ce wala tujadil
'anil ladina yakhtanuna anfusahum إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا.
Ubangiji Ta'ala ya ce wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum, kar kai jayayya kana kare waɗanda suke ha'inta kansu, masu sabawa Allah Ta'ala, masu ƙarya, masu shaidan zur, kazo kana kokarin kare su, kada kai wannan. Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan asima, Allah Ta'ala baya son masu ha'inci waɗanda suke masu zunubi. Wannan ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya je kare wanda yake maha'inci a wajen husuma. In baka da gaskiya kawai baka da gaskiya, in kana da ita kuma kana da ita ko da kai wani. Wannan ana gaya manzon Allah sallama, amma kamar yadda na faɗa ana tauna aya ne domin ana tanyo tauna takuwa ne don aya ta ji tsoro. Manzon Allah sallama kan ma'asumi ne zai kare maha'inci da saninsa ba, kuma in ya kuskure ma wahayi zai sauka nuna masa ba haka abin yake bai gyara. Amma kai za ka iya bin son zuciyarka ka yi abin da ba haka ba ne, ka kare makaryaci saboda son zuciyarka ko ya baka cin hanci ko wani abu. Dukkan wanda yake makaryaci mai sabon Allah to kar ka yadda ka kare shi, kuma Allah baya son mai ha'inci, domin mai ha'inci bai da imani. Kuma yadda ya zo a hadisi la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu, babu imani ga wanda bai da amana, babu kuma wato addini ga wanda bai da alƙawari. Idan mutum bai da amana sai bai da imani kenan, idan bai da alƙawari bai da addini. Saboda haka ya Allah Ta'ala zai so mutumin da bai da imani ko ya so mutumin da bai da addini? Abin nan ha'inci alama ne na munafiki. Ayatul munafiki salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Idan kai magana kai ƙarya, in kai alƙawari ka saba, in an amince da kai ka ha'inci, to wannan alamar cewa kai munafiki ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son ka. Idan Allah baya son ka ko ka shiga uku zai tantana maka ko dan ka, domin Allah bai zai ki ka ba sai idan ka saba masa, sai idan ka masa shirka ko kai bidiyoyi ko ka saba masa ka ha'ince shi zai ji baya son ka. To in ko baya son ka ma'anarsa zai azabtar da kai da wutar jahannama. Sai Allah Ta'ala ya ce yastaghfuna minan nas, wai suna koyo wa mutane abin da ke cikin zuciyarsu daban, abin da suke faɗa daban. Wala yastaghfuna min Allah, amma su sani ho ba za su ɓoyewa Allah ba. In ka yi ha'inci ka ɓoyewa mutane ma ba za ka ɓoyewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Wa huwa ma'ahum, Allah yana tare da su da iliminsa yana tare da su. Iz yubayyituna ma la yarda min alqawl, yayin da suke ɓoye abin da bai yarda da shi ba na magana. Ku zo ku jefa sulki a gidan mutane waɗanda su ba su yi wannan laifin ba, ba su ne barayi ba, ku zo ku ce ku ba ku fata ba. In kun koyewa mutane Allah Ta'ala ya riga ya sani. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhida, Allah ya kasance Allah mai kewayewa ne daga abin da suke aikatawa. Wato Ubangiji Ta'ala ya san ciki da wajensu, shi yasa zai fallasa su. Saboda haka duk abinda zaka yi koda kana boyewa ko kana boye mutane to kika tina kuma fa baka iya boyewa Allah don Allah yana ganin ka yana ji me kake faɗa kuma ya san abu da kake yi idan ƙarya kake ya sani in shaidan zur kake ya sani in rantsuwa kake akan ƙarya ma Ubangiji ta'ala sani idan sabon Allah kai ko abu yene Allah ta'ala sani idan ka boyewa mutane ba zaka iya boyewa Allah ba domin Allah yana kula da kai Allah yana kewaye ka da ilimi babu abun da yake buya masa a cikin halittansa ko cire da kwayan zarra inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa ba abun da yake boyewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba abun da yake buya masa sai Allah ta'ala ya ce
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
وبنجي تعالاتها أنتم هؤلاء ku saurara ku ji ku waɗannan jadaltun anhum fil hayati dunya kun kare su a nan rayuwarsu ta duniya wanda suka zo suna kare Umar bin Ubayrik cewa bai yi wannan satan ba suka zo suna zaƙin baki suna ga manzo da sama cewa mutumin kirki ne to shine Allah yake cewa to kun kare su a nan duniya kun ce su mutanen kirki ne alhali maha'inta ne faman yujadilullahu anhum yawmal qiyama wane ne zai kare su a gaban Ubangiji ta'ala ranar alkiyama in ka kare su a nan sun sha a duniya to a lahira fa za ka iya kare su ne ba za ka iya ba kai ma ta kanka kake ranar alkiyama ka ga aikin banza kake kenan gara ma ka faɗi gaskiya tun a nan duniya a musu hukunci ya fi sauƙi Allah ta'ala ya ce amman yakunu alaihim wakila wane ne zai kasance mai kare su daga azabar Allah ranar alkiyama wa zai tsare su babu wanda zai iya wannan saboda haka Ubangiji ta'ala ranar kiyama zai azabtar da dukkan mahayinci idan ya zo azabtar da shi kai da ka kare shi a nan duniya ka kubutar da shi daga azabar duniya to za ka iya kare shi a gaban Allah ne ka kubutar da shi daga azaban Allah ba za ka iya ba saboda haka aikin banza kai masa baka masa gata ba duk mutumin da bai kare maka azabar lahira ba in ya kare maka azabar duniya ya maka aikin banza abun da ke wajibi shine kai wa dan uwanka nasiha ka nuna masa abun da yake nan ba daidai bane ha'inci ne wane ka ji tsoron Allah kai ne ka saki kayan nan ka je ka mai da shi idan baka je ba ma ranar alkiyama Allah ta'ala zai kama ka kuma sai ka biya kuma sai an azabtar da kai da wutar jahannama idan ya je mayar kana gobe bai zai sake ba shikenan ka kubutar da shi daga azaban Allah amma idan ka daure masa gindi ba shi ba kuka yi rufa to alhakin wannan yana nan kuma gobe ma zai je sake kaga ba ga ka kamar ba ka je kana jefa shi cikin wutar jahannama Allah ya tawake to wannan ayan fa kalubale ne ga lauyoyi da alƙalai wanda suke kare masu kuya ha antum haulai jadatul anhum fil hayati dunya wa man yujadilu Allah anhum yawm alqiyamati amman yakunu alaihim wakila alƙalai masu karbancin hanci su ba wa maha'inci kariya da lauyoyi masu karban kuɗi su kare mai maha'inci mai ƙarya mai laifi da 'yan sanda da dukkan waɗanda suke da shari'a a hannunsu idan kuka kare maha'intan nan a nan duniya a lahira kuma wa zai kare su mutum zai fashi da makami fa criminal case hukuncin zama ƙila hukuncin kisa ne tun da riga ya kisa amma sai a zagaya a ba wasu kuɗi sai su fidda shi mutum zai kidnapping aje a tsare shi ko sati ɗaya bai zai yi ba za a je a ba da kuɗi a cire shi mutum zai je kitan kai dangantanye ta'addanci zuwa wasu 'yan kwanaki an je an zagaya amma da kuɗi an cire shi wannan fashi ya hana ta'addanci ƙarewa a duniya shi ya hana fashi da makami ƙarewa shi ya hana kidnapping ƙarewa saboda akwai waɗanda suka ɗaure musu jiki suna da iyayen gida ko an kama su ma za a je a ba da kuɗi a sake su ko a ba da umarni ma in an ba wani saman kuɗi umarni kawai za su ba dole su sake su don kun yi musu wannan a duniya ranar alkiyama fa za ku iya kare su ne sannan jinanen da aka zubar da sababin wannan abun da kuka yi da sake su da kuka yi ya za ku yi da wannan jinanen ranar alkiyama ku ne sababi Allah ta'ala zai kama ku kuma sai ya tambaye ku ranar alkiyama ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya kula da addininsa ya kare kansa daga azabar Allah ranar alkiyama wannan da abun duniyan da ake baka ba abin da zai maka domin zaka zo ka da abun nan ka zo ka cinye shi ne a nan duniya maka komai ba ko kuma ka tafi ka bashi a nan duniya kaje kuma ka tada azabar Allah subhanahu wataala ba ka da mai kare ka a gaban Allah to ubangiji ta'ala yace
wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima
ubangiji ta'ala yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa wato ya je aikata sabon Allah wanda zai jawo kansa azabar Allah thumma yastaghfirullah ne ne mi gafaran ubangiji subhanahu wataala yajidillah ghafurar rahima samu Allah mai gafara ne mai jinkai wato dukkan wanda ya saba wa Allah ta'ala ko tuba abu da take kaga Allah ta'ala mai rahama ne idan ka saba masa kuma ka zo ka tuba sai Allah ta'ala ya gafarta maka kuma ya tausaya maka kinan ana kiran waɗanda suka yi ha'inci waɗanda suka kare makaryata a can baya su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala idan sun tuba Allah ta'ala zai gafarta musu don rahamar Allah tana da yalwa shi yasa Allah ta'ala ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala ce ya ku waɗanda wato kuka ainihin yi barna kuka yi zunubi da yawa a bayan ƙasa ko ku ɗibe tsammani daga rahamar Ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya kuma Allah mai gafara ne mai jinkai ne kake nan duk laifin da kai kofar tuba abu da take Ubangiji subhanahu wataala zai yafe maka wannan laifin sannan idan ka tuba da kyakkyawan niyya zaka zama kaman ma baka yi laifin ba amma in ka kuskura baka tuba ka mutu to wannan shine kake da matsala akwai hukunci tsakaninka da waɗanda ka ha'inta kuma Allah ta'ala sai ya bi musu haƙƙinsu saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala zan tsaya a nan amma akwai bayani da zan yi na abin da ya shafi wato santan da muke ginawa mutane suna tambaya suna buƙatan su ji inda aka tsaya da kuma akwai number zan bayar so zan yi bayani ne a takaici kawai amma sauran bayanai dalla dalla sai randa za mu rufe tafsiri insha Allah al-hikima islamic center wata planta ne da muka fara gina ta tun shekara biyu kenan da wuce muka assasa wato harsashin gininta masallaci ne da makaranta da hall da library da kuma su office to alhamdulillah mun fara ginin masallaci kuma masallaci yayi nisa babban masallaci mun yi gidan sama har mun yi dukin na saman ma kuma muna ci gaba da aiki kuma bayin Allah suna taimakawa da dukiyansu kai da gaske da taimakon bayin Allah ne aikin har ya kai ga haka sannan akwai fili na makaranta wanda ribawan Allah ya siya mana shi miliyan 22 shi ma yana nan za a gina makaranta sannan akwai kuma wani fili da za a gina library da hall da ɗakuna guda hudu da office guda biyu da kuma bathroom wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyin cewa zai gina shi fi sabilillahi shikari so wannan aiki ina nan yana tafiya bisiya ba bayin Allah suna taimakawa kuma muna ci gaba da aiki a yanzu haka ma ana yin aiki din ba tsaya ba sannan akwai wani bawan Allah da ba mu fili wanda za mu gina gidan marayu duk a ƙarƙashin wannan center wanda fili ne babba har an fara ginin ma kafin ya bamu shi saboda haka shi ma insha Allah muna tsoron za mu gina wannan gida din so a takaice daga fara aikin zuwa yanzu dai mun samu kuɗi sama da miliyan 100 kuma aiki yana ci gaba tsakanin filayen da aka saya da kuma aikin da ake yi kuma har yanzu muna da kuɗi a account din mu wanda ya fi miliyan 16 kuma ana ci gaba da aiki insha Allah idan kana buƙatan taimaka wannan santan ga account number din sunan santan al-hikima islamic center kuma shine account name din wato sunan account din kenan account number din kuwa shine 00 0 0 5 1 3 4 9 9 5 0 0 0 guda uku kenan 5 1 3 4 9 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 9 5 0 0 guda uku 5 1 3 4 ka za ka sa a ciki sannan suna account din kamar yadda na faɗa al-hikima islamic santa yola al-hikima islamic santa yola haka zai fito maka account name din so idan kana son tuntuba don ka tabbatar da me ake ciki ko kuma kayan aiki zaka bayar zaka iya tuntuban wannan numbobi a number alay shabu da 070-30-5493 sannan ga namban Alhaji Abubakar Yahaya shi kuma 080-69-83-2420 080-69-83-2420 a wayannan lambobin zaka tuntuba in ka samu dinka mai yawa kana son ka tabbatar ya shiga zaka iya tuntuban su tabbatar maka domin mutum hudu ne suke ganin alert ne ni ma ina gani Alhaji Haruna Buzo yana gani wanda shine chairman na board of trustee kuma su ma wayannan guda biyun suna gani da ma'aji da yace sakatai so idan kuma kana son magana da ni ne to sai ka tuntube su su baka wato abin su gani namban ka baka namba ta sai ka kira ni ban bada nan mata ba saboda kira zai mini yawa kuma ko na baka wakila ba za ta maka amfani ba in za ka yi ta kira wata kila ban dauka ba amma ka kira wayannan kai tsaye za su iya dauka su maka bayani in kana bukatan a haɗa mu sai mu haɗu da insha Allah su fada ni da kai kuma aiki yana ci gaba kamar yadda na faɗa bayin Allah suna ci gaba da taimakawa ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma sauran bayanai dalla dalla insha Allah wanda za a rufe tafsiri za mu yi bayani Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan malam yake cewa mutane da yawa suna zuwa jin tafsiri wasu daga cikin gida suke zuwa kuma akwai bayani da aka yi cewa malaiku suna zuwa suna lullube mutane a wurin to da wayanda suke cikin mota suke ji da wanda suke cikin gida da wanda suke cikin masallaci da haraba masallaci matsayin su daya ne
bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hadu assalamu alaikum wa rahmatullah ai matsayin su bai zai zama daya ba amma dai shi hadisin falalan Allah tana da yawa ai cewa yi maza sun cewa inna malaikata la tadau ajnahatiha li talibil ilmi ribdan bima yadlu malaiku suna shimfida fukafukan su ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema ba a ce dole sai yana masallacin ba a duk inda ya zauna in yana sauraron ilimin zai iya samun wannan falalan amma kuma wanda ya zo masallaci ba zai zama daidai da wanda yake cikin gida ba wanda yake sauraro daga gidansa ba zai zama daidai da wanda yake tanki ya je ya shiga motarsa ya zauna ba saboda hankalinsa idan kana kallon malami da projecta kake kallon sa ko shakka babu karatun zai fi shiganka akan ace baka kallon sa wanda yake gaban malami yake kallon sa kai tsaye ya abun ya fi masa tasiri fiye da wanda yake kallo a hoto wanda ko yake kallo a hoto ya abun ya fi masa tasiri fiye da wanda shi kuma baya kallo murya kawai yake ji shi yasa wanda ya zo wurin tafsirin akai da shi ai tasirin ba zai zama daya da wanda ya kalla a talabijin ba ko wanda ya kalla a social media ba ya zan lokacin karatu sai kaga an yi shi har an yi kuka a wajen amma kai kuma in aka sa maka a rediyo ko a talabijin ba za ka yi kukan ba saboda tasirin ba dai bane kamar in kana nan to ko ba yi kukan ba ma yanayin yanda abun zai shige ka idan kana wajen ya fi fiye da idan aka ce baka nan haka nan in kana kusa ya fi kuma fiye da a ce kana nesa kila akwai abun da zai dinga dauke maka hankali amma dai kowanne kuma zai samu lada a wajen Ubangiji ta'ala na sauraro da yayi da kuma fahimta da kuma aiki da zai da abun da aka karantar da shi Allah ta'ala ya samu dace
take malam na musulunta ne sabo har kai azumi guda 8 wata rana da rana yi misali irin karfe 3 sai da ji kai yawa yayi mini yawa bazan iya malam sai sha ruwa to yanzu malam bayan an yi sallah zan biya wannan rana ne ko da ya wuce haka
ina da gangan ya sha ne gan mace sai ko ko ta musulunta bata sani ba ne bata saba azumi ba ko idan ta dauka za a iya sha kenan sai idan mutum sabon musulunci ne ana ba shi uzuri duk abin da yayi saboda haka anan za ki rama azumin ne ba za a ci ki kafara ba idan ta dauka in an sha wahala za a iya sha ne kawai to kaga ba haka bane ai da wahalan ne ake yi wahalan ne kuma ta jawo ladan shine ma'anar taklifin kenan to da haka nan gaba ko da wahala karkita sai dai yankin zama baki da lafiya wannan kuma zaki iya sha amma dai zaki rama azubi guda daya an baki uzuri saboda kasancewanki sabon shiga ne a musulunci na'am
ce ta yi bari bayan kwana 10 da daukewan jini sannan sai wani digo na jini ya sake dawowa a cikin wannan watan Ramadani ya matsayin azuminta
to digo in a lokacin zuwan jinin haila ne shi ma jinin haila ne ko da digo ɗaya ne walau da fatan shine zance mafi inganci in ko ba zamanin hailan bane ya digo ɗaya bari to kinga ba hailan bane kenan sai zama jinin ciwo ne ba zai hana azumi ba kuma ba zai hana sallah ba na'am
malam mutum zai iya yin sallah farila guda biyu da ta yamma mata
a sai dai idan dukkanin su zai yi su a lokaci guda kaman a ce matafi ne zai hada azhar da la'asr ko magriba da isha zai yi da taimama daya ko kuma sallah ce ta kubuce masa ta zama ramuwa zai rama su guda biyu to zai iya da taimama guda daya ko kuma mara lafiya ne zai hada sallah guda biyu zai iya da taimama daya amma in kai taimama kai sallan azhar to idan la'asar ta shigo zaka yi la'asar sai ka sake taimaman don sai ka sake neman ruwa sai in baka samu ba sai kai taimaman so da haka wacce taimaman ta riga ta ɓaci na'am
an ba shi zakkan dukiya ne ya je ya bada wa waɗansu mutane na musamman da ya dubi yawan kuɗin sai je ya sa a cikin jarin shi ya ci gaba da kasuwanci da kuɗin wai sai ya samu riba tukunna sannan ya ɗauka ya kawo waɗanda aka ba shi ya kai malaya matsayin shi
matsayinsa mahayinci dukiyanka ne an ce ka ba mutane suka je ka ba su idan baka ba su ba ka hayince su ba fa kai dan aike ba ko da mai kuɗin da ya cire zakkan bai halatta ya je ya dinga jujjuya ta ya ce wani daga ba zai ba wa talakawa ba ai ba kuɗinsa ba ne in ka riga ka cire zakka wannan kuɗin talakawa ne wa ya ce maka ka je ka juya musu kuɗinsu shi ya sa in ta halaka dole sai ka biya saboda haka wajibinka ne ka ba su kuɗinsu ko kai ka cire zakkan ballantana wanda aka aika kisa ba a yadda ka saya wa talaka wani abu da kudin zakkansa ba ko kai ka cire ka ce za ka saya masa yadi ko zani ko abinci a'a ka ba shi kudinsa ya je sai abin da ya ga dama ya saya wannan kudinsa ne ba naka ba ne to ballantana kai da aka aike ka ai wannan ha'inci kai kuma Allah zai iya jarraban ka ta wannan abin ya zo ya lalace kai baka ba masu haƙi haƙinsu ba kuma baka cire ba na'am
kuka ce wannan tambaya kan haida ka amsa bari ne matan
ta yi
bari ne matan ta yi ba wai
ba me ba wacce bari ne ta yi da bari na jini kawai to an ce dazun magana tambayan dazun mace ce ta yi bari ta barar da jini kawai sai ya dauke to ya za ta yi to abinda muka ce shine bayan kwana 10 sai ta ki digowa shi jinin bari in dai ba ta barar da mutum ba wato ba wani alaman halitta jinin ne kawai ya zuba dama baya hana sallah sunansa jinin cuta za ta ci gaba da sallan cikin azumi ya zo ta ci gaba da wato yin azuminta so da kan yazo ya dauke sake dawowa ma duk ba matsala bane domin wancan din ma bai hana sallawa ballantana wanda ya sake dawowa amma idan har ta farar da wani abu mai alaman halitta kaga to wannan ka za a ce ta haifu ne hukuncin ta da wacce ta haifu ko yaron bai girma ba wani tsoka tsoka wani alaman da an fara halittar mutum to anan kuma jiki ne za ta saurara wa sallah da azumi har sai ya dauke ko kuma in ya kai kwana 40 sai ba sai ta wanka ta ci gaba da sallah
sai masu roƙon addu'o'i farko akwai wanda ya nemi addu'a kan mahaifin shi bai da lafiya akwai wacce ta roƙi addu'a kuma ta ce malam duk Allah a taya ni da addu'a yara na ba sa son yin sallah sai dai buga ball da kallon ball taimake ni sai kuma akwai wanda yake kawo mana fetur a kodawar lokaci a masallacin nan sannan akwai kuma wanda ya kawo kujeru na musamman wanda su malam suke zama a kai sannan akwai wani yaro da yake tsaron cikin mutane da suke tsaro a masallacin nan yana tsaye a bakin hanyar da yana rike da wayoyinsa a hannu wasu a mashin suka zo suka kwace wayar duka biyu kuma sanadin wannan har aka ce a yi musu sata ne ko ya har an kulle shi ma a kai shi ma yana neman a sa shi a addu'a
to Allah ya sauke wanda suka nemi addu'a na Allah ya biya musu bukatunsu alkhairi Allah ya shiri wa'innan yaran kuma wanda akai asarin wayoyinsa Allah ta'ala ya dawo masa da abun da ya fi wannan kuma Allah ya mana maganin wa'innan barayi masu gan waya kuma insha Allah za mu bi kadunsa sannan bawan Allah ya ku bawan Allah da ya kawo kujeru na so mu masa addu'a tun jiya na manta amma insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wayannan kujeru da muke zama a kai masu tsada ne je so su idan ga cewa wayancan kamar sun zama kanana zai kama da masu muhimmanci wanda suka fi su muhimmanci yanzu akan su muke zaune to Allah ya saka masa da alkhairi ya saka masa gidan aljanna mai ba mu petro a koyaushe ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi na kuma su kuma ka tafirin da dukiyan su ana sa gidan radio da television da social media da hidima da ake tafirin ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله